Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 2530 a matsakaicin zango. Masu rarra mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mukai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke emita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da safiyar yau talata 23 ga watan Yulin shekara ta 2019. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da Daula Salim da masu sauraron abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Daula ba makanin labarai.
To Sarfilu, tsohon babban jami'in bincike na musamman kan katsalandar Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016 na shirin bayar da ba'asi a gobe. Dubban masu zanga-zanga sun yi dafifi a babban titin Puerto Rico suna ta kira da Gwamna Ricardo Rosello ya yi murabus. Jijiyoyin wuya na ƙara tashi a ƙasar Hong Kong sanadiyar wani harin da 'yan banga suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya.
To Allah ya kyauta kan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa biyo bayan arangama tsakanin 'yan Shi'a da 'yan sanda da ta yi sanadin mutuwar muƙaddashin kwamishina DCP Usman Umar a Abuja. 'Yan Shi'ar sun sha alwashin babu gudu ba ja da baya.
In suna so mu bari su sake mala, in kuma ba su so su sake mala to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba ɗaya. In suka kashe mu ya zama ba ɗan Shi'a kwaya ɗaya a Najeriya to shikenan ba za su ga zanga-zanga.
Haka kuma za ku ji cewa shugaban ƙasar Najeriya ya saka hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin Siemens domin warware matsalar wutar lantarki a faɗin ƙasar.
Jama'a na kukar ba wutar lantarki, can kuma ana samu da wutar lantarki amma babu hanyar da za a sarrafa ta a baiwa waɗanda za su ci moriyarsu.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakkwato zai kawo mana, amma duk waɗannan sai mun fara da jincikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Mai karantawa Daula Salim. Yayin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ke shirin bada ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai a ranar Laraba, wani abu guda da ya bayyana karara shine dadaddan jami'in gabatar da kara kuma tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI ba zai fadi wani abu ba face abinda ke kunshe a rahotonsa na karshe dake wajen Attorney General William Barr. Rahoton shine ba a sina a cewar Mueller a ranar 29 ga watan Mayu a ma'aikatar shari'a. Amma in majalisin jam'iyyun Democrat da Republican a kwamitocin biyu sun ce hakan ba zai dakatar da su daga yi wa Mueller tambayoyi masu ƙarfi ba. Ga miliyoyin Amurkawa kuwa masu sha'awar sauraron waɗanda ba su taɓa karanta rahoto mai bincike na musamman mai shafuka 448 ba, za su ji kai tsaye daga Mueller irin abubuwan tayar da hankali na yadda Rasha ta yi kokarin karkata sakamakon zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016 don amfanar da Donald Trump, da kuma yadda shugaba Trump ya yi ta kokarin yin katsalandan a binciken. Dubban masu zanga-zanga sun yi da fifi a babban titin Puerto Rico suna ta kiran da Gwamnan Ricardo Rosello ya yi murabus. Idan aka hada da zanga-zangar ta jiya Litinin, an yi kwanaki 10 kenan a jere ana ta zanga-zanga a wannan tsibirin ƙasa. Bayan da aka fito da wani kundi mai ɗaruruwan shafuka na irin taɓargazar da gwamna da muƙarrabansa suka tafka a wata tattaunawarsu. Waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar sun ce ana kyautata zaton miliyoyin mutane za su hallara, wato wajen sulusi guda kenan na yawan mutanen ƙasar. An gudanar da zanga-zangar ta jiya Litinin ɗin ne bayan da Rosello ya bada sanarwar murabus daga shugabancin jam'iyyarsa tare da cewa ba zai nemi wani wa'adin mulki ba a shekarar 2020, amma bai yi murabus ba. Na san na yi kuskure kuma na nemi afuwa, a cewar Rosello a wani faifan bidiyo da ya wallafa a shafinsa na Facebook. Jijiyoyin wuya na ƙara tashi a ƙasar Hong Kong sanadiyar wani harin da ake kyautata zaton wasu 'yan banga ne suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya inda mutane da dama suka jikkata. An yi ta yada wasu bidiyoyi ta wayar salula a kafofin sada zumunta da suka nuna wasu mutane sanye da fararen tufafi na kai hari akan matafiya a tashar jirgin ƙasa a Hong Kong a ranar Lahadi. Amurka na kira ga dukkan bangarorin guda biyu da su kai zuciya nesa. Ta ƙara da cewa barin miyagun na shirya hare-haren irin haka kan 'yan ƙasa abin damuwa ne sosai. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Iran sun naci wajen cacar baki yayin da ta da jijiyoyin wuya da ake yi ta fuskar soji tsakanin hukumomin Iran da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da tsanani a jiya Litinin. Yayin da kalaman shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara hura wuta inda ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa Amurka a shirye take da ta ga iya gudun ruwan Iran. Su ne ƙasar ta'addanci ta farko a duniya a cewar Trump yayin da yake tare da shugaban ƙasar Pakistan Imran Khan a ofishinsa na Oval a ranar Litinin. Aƙalla mutane 17 suka mutu a wani bam da ya tashi a cikin wata mota a Mogadishu a jiya Litinin. A wani rahoto da ya tabbatar wa sashen Somali na muryar Amurka, Daraktan babban asibiti na Mogadishu Dr. Muhammad Yusuf ya ce an kai ƙarin wasu mutane 28 da suka ji raunuka a asibiti. Fashewar ta auku ne a lokacin da ɗan ƙunar baƙin waken da ake zargi ya tada ban ɗin a ƙofar shiga wani otal da ke kusa da wata mahaɗa da ake kira da kefo da ake yawan hada-hada a Mogadishu. Shaidu sun faɗa wa sashen muryar Amurka na Somali cewa an juya bayan motar ta kalli shingen duba ababen hawa na jami'an tsaro a kan hanyar da za ta kai ga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Aden Abdullah da ke babban birnin ƙasar. Mayakan Al-Shabab ne suka ɗauki alhakin kai harin. Daga ƙarshe, ministan lafiya na Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ya yi murabus a jiya Litinin bayan an cire shi daga jigon ƙungiyar da ke yaƙi da cutar Ebola. A makon da ya gabata ne, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana arewacin Congo a matsayin yankin da ke buƙatar ɗaukin gaggawa, yayin da ranar 20 ga watan Yuli mutane 1,643 suka mutu daga cikin mutane 2,448 da suka kamu da cutar Ebola.
Daula Sallam kenan ta karanto labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Jiya Litinin ne wata arangama ta kaure tsakanin 'yan Shi'a da jami'an 'yan sanda na Najeriya a birnin Abuja. Da ya sanadiyar rayuka ciki har da muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda DCP Usman Umar da wakilin gidan talabijin na Channels. To, sai dai 'yan Shi'ar sun ce ba za su daina fitowa zanga-zanga ba har sai an sako musu jagoransu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Sale Shehu Ashaka ya ɗumana daga Abuja.
Mutuwar wakilin gidan talabijin na Channel ya kawo adadin mutum na biyu a bangaren da ba na 'yan Shi'a ba da ya mutu a sakamakon samun raunuka a yayin muzaharar 'yan Shi'a almajiran Ibrahim Alzarge a Abuja. Tun farko dai muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda DCP Usman Umar ne ya fara rasuwa a sakamakon raunukan harbi da ya samu a wajen zanga-zangar. Shugaba Buhari ya gana da jagororin tsaro kan wannan akasi da ya faru.
The president asks us to make sure we provide security for every citizen of this country.
Babban spetan 'yan sanda Muhammad Adamu ya shaida wa manema labaru ganawar cewa sun sanar da shugaba Buhari kwantar da fitinar, inda shi kuma ya umarce su da su tabbatar da kare dukkan rayukan 'yan Najeriya. in shi ade da suka fito muzaharar a bayanan 'yan sanda sun fi mutum 3,000. Kakakin 'yan Shi'a na Abuja Muhammad Ibrahim Gamawa, wanda ya ce sun rasa ran almajiran azazzagin kusan 20, ya ce ba za su daina fitowa muzaharar ba sai an saki jagoransu.
Shi kuma Garbacewa shi ma an tsufa ya dame shi a tuna mai cewa ya ce suna rike da malam, to shi kuma suka saki malam. Da sun saki malam lokacin da kotu ta ce a sake shi, ba su mai da shi Kaduna ba, sai mu ce to malam ya fita hannunsa ya koma hannun gwamnatin jihar Kaduna. Ina ko maganar cewa suna kashe masa 3,000,000 da wani abu. Ai ba an mai da shi Kaduna ne ministan sa na lokacin. Lai Muhammad ya ce suna kashe masa 3,000,000 da wani abu, to shi kuma suka canza. In suna so mu bari su saki malam, in kuma ba su so su saki malam, to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba ɗaya. Yanzu ka kashe mai zamana ba ɗan shi a kwaya ɗaya a Najeriya, to shikenan ba za su ga zanga-zanga. Amma dama ba su bi dokar kotu da dokar ƙasa da ta ce komin laifin mutum a wajen gwamnati ana barin sai tafi asibiti. In dai ba su yi wannan ba, za mu dinga fitowa. Insha Allah, wayanda suka kashe sun tafi, wayanda suka rayu kuma ba za su fasa ba.
Zuwa yammacin jiya komai ya koma daidai a tsakiyar Abuja, in ka ɗebe motoci biyu na hukumar agajin gaggawa da ke ƙone a bigiren muzaharar. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
To Allah kyauta, a gaida Sale Shehu Ashaka. Ga dukkan alamu, Najeriya ta doshuwar matsalar wutar lantarki da ƙasar ta share shekaru aru-aru tana fuskanta, wanda har ma ya jawo ƙasar ci baya. Wannan ya biyo bayan yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kai tsakanin Najeriya da kamfanin samarwa da rarraba wutar lantarki na ƙasa da ƙasa, wato Siemens. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wata yarjejeniya tsakanin ƙasar Najeriya da kamfanin Siemens mai samar da wutar lantarki na ƙasa da ƙasa, inda shugaban na Najeriya da shugaban wannan kamfani na Global Chief Executive wato Joe Kessler ya rattaba hannu, inda suka yi alkawarin cewa a tsari na farko za su samar da kuma raba wutar lantarki da ƙarfinta ya kai megawatts 7,000, a wa'adi na biyu kuma megawatts 10,011, sannan a wa'adi na uku kilowatt 25,000. Wannan yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta sanya wa hannu tana da muhimmancin gaske ga ci gaban Najeriya, inda shugaban Muhammadu Buhari a duk lokacin da ya yi wa 'yan ƙasa kamfe shi ne alkawarin samar da wutar lantarki domin samar da aiki ga al'umma, musamman talakawa waɗanda suka dogara ga samar da wutar lantarki ga dukkan 'yan Najeriya da talakawa da kuma masu manyan kamfanoni. Saboda wutar lantarki ce ita ce cibiya da tushen ko kuma gadon bayan tattalin arziki na kowace ƙasa, wanda idan babu ta ba lalle ne a sarrafa al'amura da za su samar da aikin yi ko kuma a samu wadata a cikin ƙasa ba. Bayan rattaba hannun ne, Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci da kuma irin tasirin da wannan aikin zai kawo ga ci gaban Najeriya.
A Najeriya yanzu za mu iya samar da wuta wadda ta kai megawatt 10,013, amma kuma babu na'urori da za su sa a ci moriyar, a raba ta kowa ya ci moriyar wannan wuta. Jama'a na kukar ba wutar lantarki, can kuma ana samu da wutar lantarki, amma babu hanyar da za a sarrafa ta a baiwa waɗanda za su ci moriyar su. Saboda haka yanzu Siemens, mu fatan mu abin da ake yi za su taimaka wajen samo da watakila hanyoyin raba wutar lantarki, transformomi na wuta da sauransu, wanda za a ƙara yawan wutar da ake cin muriyarta a Najeriya. Yanzu ana maganar megawatt kamar 4,000 ake iya rabawa. Ana fata shekara mai zuwa su taimake mu a raba kamar 7,000 na megawatt. Shekara ta 22 ita kuma a kai kamar 10,015. To abinda ake fata wannan yarjejeniya za ta cimma.
To amma yanzu ta bayyana cewa akwai wutar nan, amma rarraba ta ne ko saida ta ne yake wahala, kuma ana zargin waɗanda suka saya kamfanonin nan ba su saka jari su faɗaɗa aikin ba. Shin za a so ke kwangila ne da su, ko kuwa ya za a yi domin kada a ce sun ci bili sun karɓi wannan makudan kuɗaɗe, kuma an zo kamfaninsu ba su yi tasiri ba, gashi an kawo Siemens za su yi wani aikin nasu?
To wannan zargi an daɗe ana yinsa, don ana ta maganan cewa su waɗanda suka shigo suka sayi waɗannan kamfanonin sai da wutar lantarki sun ɗauka cewa wata kafa ce ta gara ɓasar samun kuɗi, kamar yadda masu wayoyin tarho suka zo suka samu gara ɓasar suna ɗiba kuɗi a hannun jama'a. Su ku bukata ake sai sun zuba jari mai karfi wajen transformer da da mita ma ta wutar lantarki ma dan ka karbi kudi halin masu cin moriyarta. Ba su shirin zuba wannan jari.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya bayan da shugaban Muhammadu Buhari da kamfanin Siemens aka rattaba hannu a yarjejeniyar da za a kai ga rarraba wutar lantarki a Najeriya wanda zai haɓaka cinikayya da kuma samar da ayyukan yi a cikin ƙasa. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa har yanzu yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:15 na dare. Idan aka biyo mu cikin shirinmu na hantsi za a ji cewa gwamnatin jihar Borno ta karɓi wasu tubabbin ƴan ƙungiyar Boko Haram 151 da ma wasu rahotanni da bamu samu damar kawo muku yanzu ba. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Ka duba sace-sacen da ake a ƙasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kankan mulki. Ban yadda da cewa ba kuɗi a Najeriya nan da ba za a saya ƴan sanda kayan aiki ba. Dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma ƴan sandan Najeriya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. To a cigaba da magana kan bukatar samar da ƴan sandan jihohi a Najeriya, yau za mu share fage ne da ra'ayin gwamnan jihar mu ta Sokoto Aminu Ziri Tambuwal, ɗaya daga cikin gwamnonin da ke goyon bayan a yi haka ɗin, sannan mu biyo baya da sauran ra'ayoyin wasu kan wannan batu ɗin.
So we must review the security architecture of Nigeria.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan ke nanata cewa dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Najeriya. Ko muna so ko ba mu so, halin da ake ciki yanzu akwai duk wani hujja na kirkiro ƴan sandan jihohi, akwai kuma duk wani ƙarin hujja a ce gwamnan jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke jihar sa.
To be having some measure of control on security personnel.
A surara Saba Imam Gashuwa mazaunin Abuja, ni a ra'ayina bana goyon bayan ƴan sandan jihohi domin harka ƙabilanci da na addini da na yanki a Najeriya. Idan aka yi ƴan sandan jihohi to na tabbatar maka tauraron Najeriya biyu ya zo, don mutumin kudu shi zai zauna a kudu, mutumin arewa koma arewa. To yaushe a ji faɗan sanda da gwamnan jihar ɗauka? Wannan faɗan sanda ne na Najeriya mai kasa tallafa mu, saboda haka ni bana goyon ƴan sandan jiha. Ƴan sandan jiha a America da Ingila ake yi a ciri, ba ma Najeriya aka yi. Ba kafa ce ta gwamnoni su amfani da shi su musguna wa maƙiyansu a siyasance ko maƙiyansu a Najeriya.
Madalla, to a shirin da ya gabata mun so magana ne na nuna cewa sojoji sun fi ƴan sanda zama ƴan gata ko kuma ƴan gaban goshin gwamnati a Najeriya, inda har aka so a nuna yadda sau da yawa gwamnatin take fitar da mankudan kuɗaɗe tana saya sojoji kayayyakin aiki, yayin da ƴan sanda kuma suke fama da ƙarancin kayan aikin ko kuma a ƙyale su da kayan da ba sa da kyau, wato sun lalace. Ha kuma an yi nuni da cewa ba kasafai kake jin sojoji suna kuka game da ƙarancin albashi ko rashin biyan albashi ba a kankare kamar ƴan uwansu ƴan sanda. To amma cigaban muhawarar da suke yi wa wakilinmu na Abuja Hassan Maina kai ne ya shirya musu, tsohon hafsan mayakan sojojin sama na Najeriya ya Komodo Ahmed Tijjani Babu Gamawa da ke fafata da Alhaji Abubakar Tsaf wanda ya taɓa zama kwamishinan ‘yan sanda a jihohi da dama irin su Abia da Sokoto da Oyo da Lagos, ya ce shi kan san bai yarda da cewa an fi kyautata wa soja fiye da ‘yan sanda ba.
A kulliyomi abin da nake faɗi shi ne ba wani shugaba da zai samu shugabancin ƙasar nan ya kai har matsayi na general ya naɗa hannuwansa ya kawo ɗan bambanci, ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a Janar Muhammadu Buhari, wanda yake shugaba ne mai adalci, mai gaskiya, mai rikon amana, wanda yake kuma baya nuna bambanci, ya ɗauki kowa ɗaya. Kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar ɗan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai har sun nema, ina tabbatar maka domin
so ina zuwa iya kuma wanda yanzu ai mun bayyana abubuwan da aka sai a sojoji gaba ɗaya sun zaka yi wani bayanin abin da aka sai a ƴan sanda.
Eto ha wannan kuma ban sani ba, tunda ni ba ɗan sanda bane, ba zan sani ba. Kuma in ka to wayannan abubuwa fa Hassan, kullum abin da muke faɗi shine maybe shi shugaban bai nemi wayannan abubuwa ba, su kuma wayannan shugaban sojoji sun duba sun gaga abin da suke nema, suka nema wurin shugaban ƙasa ya basu. Kuma ina tabbatar maka da irin gwamnatin da ake da shi a yanzu ta Muhammadu Buhari, in dai har sun nema, ina tabbatar maka dukkan abin da suka nema zai basu.
To Alhaji Abubakar Tsabarin mai da kai dan baya kadan, yanzu kaga idan wato tsarin mulkin Najeriya ya dora wa ƴan sanda ne alhakin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyar su a cikin gida, amma kuma galibi dukkan yawancin tashin hankali da yake faruwa a Najeriya sai mu ji ana tura sojoji. A yanzu hakan nan sojojin Najeriya baki ɗayan su suna aikin samar da tsaro a kusan dukkanin jihohin Najeriya baki ɗaya, wanda kuma aikin ne na 'yan sanda. Dazu kan bayanin cewar akwai karancin jami'an 'yan sanda. Amma musulun suna cewar a sha'anin tsaro na zamani ba lallai sai an samu jami'ai da yawa ba, an samu na'urar makurin kamar ya wadatar.
To kayan aikin ne 'yan sanda ba su shi. Kamar kayan aiki kamar motocin da na da maka dazun din nan. Da ce muna da irin motocin ne 'yan sanda za su iya shiga, muna polisi shiga su je jeji duka inda mutanen nan suke, amma babu. Bindigogin da 'yan sanda suke yi su shi ne mutanen nan suke yi su ne criminals suke yi su ne.
Kuma ya fi nasu.
Ya kuma fi nasu. Inda suke samu a cikin su mu ba mu sani ba. To abin da ke bata shanin kenan. In aka ba 'yan sanda kayan aiki, aka ba su jin daɗi, aka ba su gidaje da komai da komai da kamata su aikin su sosai, za su iya aikin, za su ba mu tsaro inda wani muka respecti. Amma in ba su ci, su da kansu da sun ji bindiga sai su gudu, wani su ma su yadda bindiga su gudu, domin su mutanen nan masu 'yan zanga-zanga suna da bindigogi da sashen da fi na police.
Air commander, idan muka duba shi kalaman da shi kwamishinan 'yan sanda ya zo, yana magana ne kansa yankan aiki ma 'yan sanda, kuma a halin yanzu ana ganin kamar tattalin arzikin Najeriya ba zai ɗauki nauyin abin da yake so a idan ba, domin ana ganin cewar kamar ya ɗan ja baya kaɗan. A irin wannan yanayin me mafita?
To, kullum dai ba za a iya cewa ba kuɗin da ba za a yi waɗannan abubuwa ba. Ka duba sace-sacen da ake a ƙasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kankan mulki. Ban yadda da cewa ba kuɗi a Najeriya nan da ba za a saya 'yan sanda kayan aiki ba. Abinda za a yi shi ne dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma 'yan sandan Najeriya. Ba don komi ba, shi ne a mutunta su ko shi ne a ba su kayan aiki na zamani, a kyautata musu gunda za su zauna, a gyara musu albashinsu, idan sun yi retire a ba su gratuity da pension mai kyau, sannan a yi wa 'ya'yansu asibiti, a sama musu makaranta. In aka yi haka, na tabbatar maka Najeriya za ta zauna lafiya. Hatta waɗannan operation da ake yi overstretching din sojojinmu, na tabbatar maka internal security aikin ɗan sanda ne. In aka yi haka, na tabbatar maka Najeriya za ta zauna lafiya. Sojoji za su yi aikin su, ɗan sanda za su yi aikin su. Saboda haka dole a yi musu adalci, a yi musu gaskiya.
A lashe wakar tsam ina dawo gare ka misali. Wasu suna maganan cewar waɗannan kayan da kuke so a saya ma 'yan sanda kamar ƙasar ba ta da kuɗi. Ka amince?
Wasu ba su da kuɗi? To ina ake samun kuɗi a sata?
Idan ka ɗauki misali kafin zuwan wannan gwamnatin, ka ɗauki nawa ake sai daga gangan gurɓataccen mai a kasuwar duniya, yanzu kuma ake sayarwa, kaga abin ya ƙasa da yawa ranka daɗe.
To abin da kamata in gwamnati ba ta samu in za a samu kuɗi a sai kayayyakin nan ba, a ƙara VAT. In an ƙara VAT,
haraji.
Haraji akan kowane abin da ake sayar da shi a ƙasar nan, kowane service da ake sayar da shi, to a sa na police a ciki. Kowane abin da mutum ya saya za a cire na police a sa a cikin akaunt na police, za su iya samun kuɗi su abin nan. Kuma in an yi haka sai ya kamata a samu su ido sosai, in ba haka ba za su sata.
Ya kuma da kana da fargaba za ta ci kuɗin?
Ai, sata a Najeriya yadda ka san ɓera ɗan Najeriya ba yadda za ka yi da shi. Kuma yadda kullum nake faɗa, shi wannan magana na corruption ya zama kansa a ƙasar nan. Yau dai ka duba ka ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa zai yi yaƙi da rashawa da cin hanci, amma ya zama bala'i a jama'a, kaga dai inda jama'a suka sa shi gaba. Saboda haka mutanen ƙasar nan dole mu san cewa wannan sace-sace da shugabanninmu suke yi, da ministoci, da gwamnoni, da na yanzu, da wanda suka bari, da wanda suka rike matakin iko a gwamnati, wannan abu ba daidai bane. In aka kwato kayayyakin da waɗannan mutane suka sata, ina tabbatar maka ba sai an sa wani VAT ko an sa haraji akan wani ba.
Ranka da akwai waɗansu masu lura da sha'anin 'yan sanda da suke ganin cewar shugaban ƙasa ya kamata ya yi wani gagarumin garan bawul a sha'anin 'yan sandan Najeriya. Misali, a ce an yi ritaya daga matakin manyan AIG sakannan, wato mataimakon sufurin jami'an 'yan sanda zuwa sama, duk a sallame su. Manyan kuma shi ne da suke da adalci a ɗora sakamakon wannan mukaman a kuma ja musu kunne sannan a ja kuma layi. Wasu na gan cewa an yi haka na za a samu sabuwar rundunar 'yan sanda ta Najeriya. Kana ga wannan zai aiki ranka ne?
A ba zai aiki ba domin wanda za su rinsu sun an ga training nasu sosai. Ba su sun sa kan aikin sun san aiki. Sai kuwa zuwa share su a kan waɗansu a wannan ba dai ba ne. Dama muna ce a samu succession abin nan. In kana cikin aikin nan in ba wai kai laifi ba a barka ka kama shekarun da kuma da kai.
Air commander idan muka duba duk waɗannan tarin matsalolin misali gyara dai a lokaci ɗaya ba zai yi ba. Za a ɗauki ɓangare ɗaya ne a gyara yau a gyara gobe a gyara jibi har a samu a gama gyaran. Misali ta yana kamata a fara.
To wato Najeriya yadda aka yi mata daga-daga da sace-sace da sauransu kamar tsohon bargo ne. In ka sa kafa a nan sai ya bari, in ka sa kanka a can sai ya bari, in ka juyi sai ya dere. Gyara yadda za a yi kawai shine a dawo a bi doka da oda, kuma a dawo a kan tafiya ta gaskiya, abu kuma mai tsarin aikin ɗan sanda ya ce a yi. Matukar aka zo aka bi wannan, aka yi kuma gaskiya. Kamar abubuwan da na faɗa na bayan nan aka zo aka yi musu su, ina tabbatar maka ba sai ka kori wani ba, ba sai ka ce awa ne kaza ba, kuma ka ba su kyakkyawan training, sannan ka ba su kyakkyawan alƙibla, sannan kuma su samu kyakkyawan shugabanci. Ina tabbatar maka in aka yi haka to za mu samu Nigerian police, mutanen kirki, masu rikon amana, masu aiki tsakanin su da Allah, don su ma a gwamnatance an musu adalci, an musu gaskiya.
Alhaji Abubakar Tsabi, misali 'yan sandan Najeriya sun yi ƙaurin suna wurin cin hanci da rashawa. Ranka daɗe me ke kawo wannan matsala ne?
To a gaishe ku malamai, to muna da sauran shiri ɗaya da ya rage mana akan wannan batu na 'yan sanda da kuma bukatar samar da su a rukunin jihohi ko kuma a fasa a hannun tarayya, wanda za mu kawo muku shi a makon gobe in Allah ya kai mu domin kammala wannan muhawara da muke yi. Muna fata za ku kasance tare da mu a lokacin yanzu a madadin bakin namu wato Abubakar Saf da Ahmed Tijani Baba Gamawa. Tare da shi wakilin namu Hassan Mainakai ne da ya shirya wannan muhawara ɗin, Ali Mustapha Sokoto ne a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice.
To Sarfilo a takaice, yayin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ke shirin bada ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai a ranar Laraba. Wani abu guda da ya yi bayyana ƙarara shine daɗaɗɗen jami'in gabatar da ƙara kuma tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI ba zai faɗi wani abu ba face abin da ke kunshe a rahotonsa na ƙarshe da ke wajen Attorney General William Barr. Dubban masu zanga-zanga sun yi da fifi a babban titin Puerto Rico, suna takira da Governor Ricardo Rosello ya yi murabus. Idan aka hada da zanga-zangar ta jiya Litinin, an yi kwanaki goma kenan a jere ana ta zanga-zanga a wannan tsibirin kasar. Jijiyoyin wuya na kara tashi a kasar Hong Kong sanadiyar wani hari da ake kyautata zaton wasu 'yan banga ne suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya, inda mutane da dama suka jikkata. An yi ta yada wasu bidiyo ta wayar salula a kafofin sada zumunta da suka nuna wasu mutane sanye da fararen tafafi na kai hari akan matafiya.
To madalla a gaishe ki, kafin mu yi sallama bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan gidan Sharu Nuhu a unguwar Yalo Kumasi, musamman ambassador Baba Alhaji da Halifa Malam Yahaya Sharif, na rasuwar 'yan uwansu Muhammad Hamisu da Abubakar Sadiq. Allah ya ji kansu kuma gafarta musu ikon ta ƙarshen, mu kuma ya kyautar namu ƙarshen. To masu sauraro a nan makakashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri ɗauke da wasu rahotanni. Za kuma iya zata shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu ma na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da ta yi na gabatar da shirin da kuma Chibahiru Diodo ne wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfilo Hashin Gumel na ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.
Voix Afrique.